wannan dai shine karo na biyar da shugaba Muhammadu Buhari ya samu gagarumin rinjaye a kanan tun bayan da ya fara takarar shugabancin Najeriya a shekara ta 2003. Sai dai da haka da dama mutanen kanan sun koka wajen samun abubuwan da za su haɓaka harkokin tattalin arziki da noma da ci gaban masana'antu da kasuwanci da kanan ta yi shura a kansu. Wasu matasa da nazanta da su sun ce sun yi mamakin yadda shugaban ya mayar da Kano saniyar ware a cikin shekaru hudu na gwamnatinsa.
Kamar lokacin da aka zo zaben 2015 kowa ya san cewa Kano sun fi kowa ba da ƙuri. To sai aka zaci su mutanen Kano za su samu tagomashin wannan ƙuri'un da suka bayar. To gaskiya a shekara hudu nan da Buhari ya yi gaskiya ba za a ce mutanen Kano sun amfana da gwamnatinsa a kan wannan ƙuri'un da suka bayar ba. Abinda dai ‘yan Kano zai ce gaskiya ya amfana da shi shi ne a firzin da aka kawo ake mana a nan, shi ne dai wani aiki na zahiri da muke gani. Amma dai akwai wasu al'amura da aka ci an yi wa Kano, kamar irin titin Dogo na jirgin ƙasa da ake tunanin idan ya hau wannan hawa na biyu zai yi mana, to shi ne dai ake sa ran.
Tabbas yadda mutanen jihar Kano suka goyi bayan shugaba Muhammadu Buhari suke kuma kan goyon bayansa sun ya cancanci a ce abinda suka samu ya fi haka. To amma kada mu manta, so ya danganta da yadda mutane suka kalli al'amarin. Amma magana ta domin Allah shi ne Kano sanar da bukatar abin da ya fi abin da aka yi mata bisa duba da yadda suka ba gwamnatin nan goyon bayan shugaban Muhammadu Buhari.
Su ma dai dattawa a Kano sun tabbatar da yanayin rashin rabota sosai da kayayyakin haɓaka rayuwar jama'a daga gwamnatin tarayyar Najeriya ƙarƙashin jagorancin shugaba Muhammadu Buhari cikin shekaru hudu. A yayin walimar murnar cin zaɓe ga magoya baya, shugaban kwamitin yaƙin neman zaɓen shugaba Muhammadu Buhari a bana a jihar Kano Alhaji Sabana Nono ya yi ƙarin haske game da wani lafazi da ya yi lokacin da ya ce gabatar da jawabi ga ɗimbin mutanen da suka halara a wurin cewa yanzu Kanawa suke bin shugaba Muhammadu Buhari bashi.
Abinda nake nufi mai sauƙi ne, wannan karin ya juyo ya yi mana abubuwa wanda ya shafi sha'anin kasuwanci, wanda ya shafi sha'anin masana'antu, wanda ya shafi sha'anin hanyar jirgi, wanda ya shafi sha'anin hanyar mota. Waɗansu an fara su, waɗansu kuma suna kan hanya, amma muna so iƙaimi kafin ya sauka ya mai da Kano ma ta zama wani birni. Bashi kuma inda za ku tuna kwanakin baya manya-manyan mutanen Kano da 'yan kasuwa da malamai da manoma da 'yan siyasa mu wajen 100 mun je mun same shi a Abuja, kuma mun zarta mun gabatar da bukatu na Kano. Akwai magana ta ilimi, domin ilimtar da mutum, kuma mun yi magana akan wannan, mun ce a dubi maganar nan.
Mun yi magana jami'ar da aka rushe ta Kano?
A'a, kawai ya kawo ma maganar jami'ar, ka tsaya kai maganar jami'ar. Akwai abubuwa, ana ka alal misali, muna maganar abubuwa da suka shafi vocational institutions, inda za a je a koyi abubuwa na mutane waɗanda suke polytechnic ko waɗansu gurare haka, inda za ka fito waɗanda za a koya mutane masana'antu. Kuma an karɓi wannan sosai, kuma mun yi magana abin da ya shafi sha'anin noma.
Shi kuwa Janaral Bashir Salihi Magashi mai ritaya cewa ya yi sun ɗaura ɗamarar ganin cewa Kano ta rabauta da aikin gwamnatin Buhari a wannan karo.
Inda dai an yi nasara kuma mun gane kurakuranmu, za mu ba shugaban ƙasa lokaci mu ga ya aiwatar da abin da muka buƙata don ƙasar Kano ta samu cigaba ko kuma ta kamo sauran jihohi na kudu. Mu ma mu zama independent a abubuwan da Allah ya bamu na albarkacin ƙasa don mu yi development nasu wanda za mu iya dogara da su ba tare da cewa mun dogara da mai ba.
Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.